This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safi a yau Talata, 30 ga watan Janairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi gargadin cewa yakin kwatar kai da Ukraine ke yi da Russia yana cikin hadari. Amurka na duba yiwuwar yadda za ta sa Iran da dakarunta da ke Iraki da Syria siyabawa a yazakinta sakamakon wani mummunan harin jirgi mara matuki da suka kai a wata cibiya da ke arewa maso gabashin Jordan. Jam'iyyar mai mulki a Afirka ta Kudu ta ANC ta dakatar da tsohon shugaban kasar Jacob Zuma daga jam'iyyar bayan samun shi da laifin yiwuwa wata jam'iyya ta daban campaign.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji ci gaban wata tattaunawa da muryar Amurka ta yi da Adamu Makarfi mai sharhi akan harkokin yau da kullum akan batun yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya. Da aka tambaye shi shin ko kasar za ta iya magance wannan babban kalubale, sai ya ce
ito za ta iya amma abu ne mai wahalar gaske. To amma ni abin da zan iya cewa kasashe da suka ci gaba babban abin da suka samu shine kishin son kasa a cikin zukatansu.
Muna tafa da karin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin tsakanin wuya wanda zai kawo muku ci gaban tattaunawa akan hukunce-hukuncen kotun kolin Najeriya game da zaɓukan gwamnonin wasu jihohin Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba ga labaran duniya mai karantawa Hawwa Sharif. Amurka na duba yiwuwar yadda za ta sa Iran da dakarunta da ke Iraq da Syria siyabawa a yazakinta sakamakon wani mummunan harin jirgi mara matuki da suka kai a wata cibiya da ke arewa maso gabashin Jordan, yayin da take nazarin yadda ma aka yi jirgin ya dira a bangaren tsaro na sararin samaniyar da ke cibiyar. Wani jami'in Amurka ya faɗa a yammacin jiya Litinin cewa uku daga cikin dakarun na kota kwana na bangaren injiniyoyi na bangare na 718 da suka fito daga Fort Moore, Georgia duk sun rasa ransu yayin da jirgin mara matuki ya runtuma akan rukunin gidansu da ke hawa na 22 a cibiyar da ke kusa da kan iyakar Syria da ke aikin haɗin gwiwa kokarin da ake na ganin bayan kungiyar fafutukar kafa kasar musulunci ta IS. Wani jami'in Amurka da ya magana da muryar Amurka da ya nemi a sakai sunan shi domin ya saki jiki ya yi magana akan batun ya ce harin da ya shammaci dakarun Amurkan sa'a ce kawai aka taka, inda jirgin ya isa cibiyar a daidai lokacin da wani jirgin Amurka mara matuki ke dawowa daga wani aiki. A jiya Litinin ne sakataren harkokin tsaron Amurka Lloyd Austin ya dawo bakin aiki a Pentagon bayan shafe kusan wata guda bayan sakamakon cutar kansa da ya kamu da ita, inda ya gana da sakatare janar na kungiyar kawancen tsaro ta NATO Jens Stoltenberg da yake magana a farkon ganawar tasu. Austin ya ce mahimmancin lokaci irin wannan ya yi farin cikin dawowa Pentagon. Ya ce yana jin daɗin jikinsa kuma yana samun sauƙi sosai, duk da dai yana ci gaba da murmurewa ne tare da miƙa godiya ga dukkan sakonnin fatan alheri da ya samu ya zuwa yanzu. Bayan wannan ganawar ne Austin ya zarce fadar White House, inda ya wuce kai tsaye zuwa ɗakin taro da ke fadar domin halartar wani taro da 'yan tawagar Majalisar Tsaron Ƙasa, inda suka tattauna batun harin jirgi mara matuki da aka kai akan wata cibiya da ke Jordan da ta yi sanadiyar kisan dakarun Amurka uku wasu gwammai suka jikkata. Rabon Austin da Pentagon dai tun ranar 21 ga watan Disambar bara. Likitoci sun gano yana ɗauke da cutar kansa a farkon watan na Disamba, inda aka yi mishi tiyata a asibiti a ranar 22 ga watan Disamba, ya kuma riƙa aiki daga gida bayan mako guda. A jiya Litinin, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi gargadin cewa yakin kwatar kai da Ukraine ke yi da Russia yana cikin haɗari muddin Majalisar Dokokin Amurkan bata amince da wani sabon tallafi ga Ukraine ɗin ba. Blinken ya faɗa a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da sakatare jiran na ƙungiyar ƙawancen tsaron ta NATO Jens Stoltenberg, cewa muddin aka gaza samun ƙarin tallafin, to duk wata nasara da kiran ɗin ta samu a baya da nasarar da aka taimaka musu suka samu za ta zama a banza. Shugaban na NATO ya bayyana ƙwarin gwiwar shi cewa lalle ne Amurka za ta ci gaba da tallafawa Ukraine, inda ya tunatar da kowa cewa ita kanta Amurkan alfananta ne na tabbatar da ganin Rasha ba ta yi galaba a yakin da take yi a Ukraine ba. Stoltenberg ya ƙara da cewa taimaka ma Ukraine wani ƙoƙari ne da NATO ke yi tare da ƙawayenta. Ya ce yin hakan ba wai sadaka ba ce, amma zuba jari ne da kuma yi ma kai a sha'anin tsaro. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Idan masu sauraro ba su manta ba, a shirinmu na safiyar jiya Litinin, mun fara kawo muku tattaunawar da Hauwa Sharif ta yi da Adamu Makarfi, masanin harkokin yau da kullum, inda ya yi bayani a kan ƙalubalen da ake fuskanta a Najeriya wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. A ci gaban tattaunawarsu, Makarfi ya yi bayani a kan yadda abubuwa suka canza idan aka kwatanta da wasu shekaru a baya da kuma mafita a wannan ƙalubale.
A shekarun baya can masana tarihi sun nuna cewa Najeriya nan fa ba haka take a can baya ba. An yi shugabanni masu kishin ƙasa wanda suka sa ƙasa a gaba da ci gabanta da kuma ganin an ɗaukaki dukkan ɗan Najeriya ba tare da la'akari da addininsa ba ko kuma inda ya fito da sauransu. Aka san abin da ake gani a yau. Shin a ganinka a ina aka saki layi ne ha abubuwan suka ƙazance haka?
Wato ni gaskiyar magana a inda aka saki layi, wato daga lokacin da ya kasance ba abin ka'ida na tafiyar da aikin gwamnati. Misali bari in kawo, akwai lokacin a baya can lokacin da ake mutuntawa kuma ake bin ka'ida yadda ya kamata, akwai lokacin da aka ce shugaba zai ce yana neman a bashi puloti, takardar neman pulotin ma kaga an yayyaga ta, an ce ba za a bashi ba in yayi tambaya me yasa, a ce a'a kai da zaka bada kuma ka shiga ciki. To yanzu ko za ka ga da zarar aka ce mutum yana shugabanci irin pulote ka gan guda ɗaya zai iya mallakan guda ɗari ma ba kunya bai damu ba. Kinga tun daga nan kinga ai an saki layi, domin abin da ya kamata kamar yadda nake cewa duk inda ba a yi adalci ba, bai abi ka'ida na aiki yadda ya kamata a tafiyar da shi ba, ai an samu matsala. Saboda haka muna fatan Allah ya sa irin waɗannan abubuwa da aka yi na baya, za ka ga shugaba yana kan madafin iko a baya, ka ji an ce har ya gama ba shi da gidan kanshi, motan ma da zai hau sai ya yi bashi sannan ya samu ko da ta ɓangaren gwamnati ko wani. Wanda ko a yanzu daga ran da aka ce yau mutum ya samu madafin iko, idan ana sayan motoci guda ɗari yanzu nan za ka ga ya saya ya mallaka, kuma gidaje irin na alfarma irin wanda kowa ya san abin da yake ɗauka, idan da zai shekara ɗari na ɗauka ba zai iya gina irin wannan gida ba. Yanzu ko za ka ga abin da ya akwai ƙazanta, sai dai a ce Allah ya sauwaka.
Kana ganin Najeriya za ta iya magance batun cin hanci da rashawa?
Ito za ta iya, amma abu ne mai wahalar gaske. Kamar yadda ko tun farko a sharhin da kika ce abin ya yi katutu, kin ga duk abin da ya katutu ana cewar ya kai makura ta inda yake kafin a ce an ci a ƙarfinsa. Gaskiya akwai wahala ƙwarai da gaske. To amma ni abin da zan iya cewa kasashe da suka ci gaba, babban abin da suka samu shine kishin son ƙasa a cikin zukatansu. Idan da za a ce mutum ya yi ce ba zai ba, a koma can wance ma ce ba zai ba, aikin ga in an yawa an samu waɗanda suke so a yi gaskiya da bin ƙa'ida zai taimaka ƙwarai da gaske. Kuma wanda suke irin waɗannan madafin iko suka tabbatar in sun yi ba za a yi ba, to su ma za su rage. Ai kamar mutum in ya ɗebi kayansa ne ya kai kasuwa ya baje ba a siya ba, gobe ma ya je jibi ya je, to aikin ga zai tsorata ma ya ce kowa ya je ya baje kolin shi ma ba zuwa za a yi a same shi ba. Saboda haka ni abin nake cewa wannan al'amari ne da ya shafi 'yan Najeriya gaba ɗaya, ya kamata mu dibi na natsuwa, mu dawo hayyacinmu, mu tsare gaskiya, mu bi san kishin ƙasarmu in Allah so ya da wannan abu zai taimaka a samu a gudu tare a tsira tare.
Madalla a gaida Hauwa Sharif da ta yi hirar da Adamu Makarfi mai sharhi kan harkokin yau da kullum. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
jiya Litinin jam'iyya mai mulki a Afirka ta Kudu ta ANC ta dakatar da tsohon shugaban kasar Jacob Zuma daga jam'iyyar bayan samun shi da laifin yi wa wata jam'iyyar ta daban kamfe. Dakatarwa ta baya-bayan nan wani bangare ne a ci gaba da kai ruwa rana tsakanin Zuma da shugaba Cyril Ramaphosa da ta zo bayan wani taron manema labarai a watan Disamba bara, inda tsohon shugaban Jacob Zuma ya bayyana cewa zai kada ƙuri'a ga sabon jam'iyyar Mokonto Wesizwe ko kuma MK sakamakon rashin gamsuwa da yadda Ramaphosa ke gudanar da mulkinsa. Wata sanarwa da aka fitar jam'iyyar ta ANC ta ce zai yi wuya a sasanta da Zuma da tsarin mulkin jam'iyyar. Jam'iyyar ta ANC ta Ramaphosa ta kasance tana jan zaranta tsawon shekaru 30 tun bayan ƙarshen mulkin nuna wariyar ƙasar ta Afirka ta Kudu daga shekarar 2007 zuwa 2018. Shugaba Zuma dai ya shugabanci jam'iyyar ta ANC, ya kuma jagoranci ƙasar mafi cigaban tattalin arziki a Afirka. A ranar Litinin ne kungiyoyin bayar da agaji na duniya 20 suka bayyana goyon bayansu ga kungiyar bayar da agaji ga Falasɗina ta Majalisar Ɗinkin Duniya, bayan da dama daga cikin manyan masu bayar da gudunmuwa suka dakatar da bayar da tallafi ga kungiyar sakamakon wata ɓaramɓarama da ta ce akwai alamun gwamman ma'aikata na da hannu a harin da aka kai cikin Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara. Dakatar da bayar da gudunmuwar daga ƙasashe zai shafi ayyukan ceton rayukan sama da farar hula miliyan 2 da sama da rabin adadinsu yara ne ƙanana da suka dogara da ayyukan kungiyar bayar da agajin ta Falasɗino a Gaza, cewar kungiyar. Kungiyar ta ƙara da cewa al'ummomi na fuskantar matsalar yunwa da fari da ke kunno kai da barkewar cututtuka sakamakon ci gaba da ruwan bama-bamai da hana shigar da taimakon agaji cikin Gaza da Isra'ila ke yi da gangan. Wasu daga cikin kungiyoyin da suka rattaba hannu a kan sanarwar tabbatar da goyon bayan sun hada da kungiyar kare rayuwar yara ƙanana ta Save the Children da kungiyar kula da 'yan gudun hijira ta Norwegia, sai Oxfam da kuma kwamitin American Friends Service.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Yana da wuya ai da mai kama ake kota. Akwai wanda in ka zo kana so ka masa irin wannan kama kariyan, wallahi sai ka rasa in gaban da zaka kama ka kariya. Dole ka hakura ka banci a haka. Wani abin ba tsoron Allah ake ba, tsoron yari ne kawai.
Wato in kana faɗa haka kaman kana nuna cewa ne wato jam'iyyar APC ita take da wato kotu a hannunta. Bi ma'ana ita take ba wa kotu umurni ta zartar da abin da ya kamata da kuma wanda bai kamata ba.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke nan Washington. A ranar Alhamis da ta gabata 25 ga watan Janairun shekarar nan ta 2024 ne kotun kolin Najeriya ta sake tabbatar da zama daram-dam na gononi guda uku da suka gabata a wurin ta domin yanke hukunci na ƙarshe dangane da kalubalen ta zabinsu da aka yi. Wannan gononin su hada da gononi biyu na PDP da kuma ɗaya na APC. Na PDP dai su ne gwamna jihar Rivers Minalayi Fabara da kuma gwamna Kefas Abu na jihar Taraba. Na APC kuma na jihar Mata Sokoto ne Malam Ahmed Aliyu Sokoto. To wannan shi ya kawo jimillar gwamnoni 18 kenan da kotun kolin Najeriya ta yanke shari'o'insu, wanda kuma a cikin dukkan 18 ɗin nan ba gwamna ɗaya da gwamnatin nan ta cire dukkan gwamnoni ne da dama suna kan kujerunsu, kuma ta ce su je su ci gaba da zama kan kujerun nasu. Wannan ya sa wasu suke tambayar cewa shin ko a dinga barin kotuna suna yanke hukuncin zaɓe ko kuma a bar kotuna su gudanar da zaɓuɓɓuka tun da ƙarshenta dai shari'o'i za a yi kuma a je kotuna sannan kotunan su yanke hukunci irin wannan. Akwai kuma masu zargin kotun kolin ta Najeriya da cewa tana kyautatawa jam'iyyar da ke mulki a kan karga. To amma wannan ba haka ba ne, domin kuwa da PDP da APC da NNPP da Labour ba wacce ba ta samu kotunan ta yanke hukuncin da ya yi mata daɗi ba. To duk da haka mutane suna da bambancin ra'ayi game da wannan hukuncin na kotun koli.
Sunana Honorable Awaisu Abdullahi daga Kefi Local Government. Ina ɗaya daga cikin magabatan jam'iyyar PDP mai nasara a Nasarawa State. To alhaƙiƙa da duk wanda ya bi wannan shari'a din ya san cewa shari'a Supreme Court sun yi adalci, sun gyara abubuwan da bai kamata wanda su appeal court kotun kasa kenan suka yi wanda bai kamata ba bai dace ba ba wai kuma muna faɗa ne saboda an bar majinoyin PDP kujerun su ba a'a ai kan lura akwai juhuya da na APC ma ciki wanda aka musu kujerun su saboda haka muna kira ga ita su alƙalai muna kira gare su su ne kadai wurin da idan wani abu ya faru da mara karfi zai ruga da gudu idan mai karfi na sai danne su zai ruga da gudu ya tafi
sunana Alhaji Misbah Sani Bauchi jihar Kano da jihar Bauchi da jihar Zamfara so shi shugaban kasa kullum yana ita adalci ake so wayannan kotunan a ce sun yi yayi ne domin a san demokradiyya ake yi a kasar kuma yayi ne domin al'umma su san lallai ana yi domin su ne tabbatar musu da abinda suka zaba ba wai wani bangaranci ba ko batun jam'iyya magana ce ake yi na al'ummar mutane
haka ne to za ku ji irin wannan musaya ko kuma bambancin ra'ayi a cikin muhawarar mutayo wacce ci gaba ce daga wacce muka fara ji a tsakanin lauyoyi guda biyu ɗaya na bangaren APC ɗaya na bangaren PDP na bangaren PDP shine Barista Dahiru Abdulhamid wanda shine ya tsawa gonan jihar Bauchi Bala Muhammad a shari'a da aka yi a can kotun koli din na APC kuma shine Barista Yusuf Sallau mutum biyu daga jihar Taraba wakilin mu na Abuja Nasiru Adamu Kaya shine ya hada hancin suri daya domin wannan muhawara
yawa to bari mu koma wajen Barista Yusuf Sallau mutum biyu dama misalin da na so na kawa Barista Dahiru Abdulhamid a 2019 a jihar Zamfara an samu irin wannan matsalar da ta sa amma shi sanata Kabiru Marafa dan APC ya shigar da ƙara aka je kotun koli da yasa gaba ɗaya aka kwabar da jam'iyyar APC PDP ta yi mulki a lokacin. Barista Yusuf Sallau mutum biyu abinda nake son korafi da na ji mutane suna yi ko kuma bayanan da suka faɗa kamar APC ta lura mutum yana ma jam'iyyar tasa ba wai dole sai an kwace jam'iyyun bane ko jihohin ne za su sa jam'iyyar ta ci gaba da nasara in an duba abin da ya faru nan ma a zaben 2023 inda Nelson Wuke tsohon gwamnan Rivers zaina ma cikin jam'iyyar tasa ta PDP amma ya yi mata makarkashiya da ya jawo ba ta samu nasara zaben shugaban kasa ba.
Wato in kana faɗa haka kaman kana nuna cewa ne wato jam'iyyar APC ita take da wato kotu a hannunta bi ma'ana ita take ba wa kotu umurni ta zartar da abin da ya kamata da kuma wanda bai kamata ba. To ina kuma gaskiya duk wanda ya tunanin haka bai adalci ba saboda idan ka lura da abubuwan da suka faru zaka gane cewa jam'iyyar APC ta lullube hannunta ta yi shiru ta bar kotu ta yi aikinta kamar yadda dokan ƙasa ta faɗa kowane ɓangare kamar yadda na faɗa da farko kowane ɓangaren gwamnati ɓangaren shari'a ta yi abin da ya kamata gwargwadon ilimin su gwargwadon abin da dokan ƙasa ta ba su dama wannan kuma shi abin da ya
yi Yusuf Sallau mutum biyu abin da in haka ne ai akwai abin da ka faɗa kace APC ta bar kotu wato inda ta ga dama ba za ta bar ta ba kenan
ta bar kotu kamar yaya
eh ta bar kotu ta yi aikinta matsayin kotu ko sashen shari'a mai zaman kanta
orepo in ka duba abin da ke faruwa da a Najeriya a baya wanda jam'iyyar PDP ta yi ruwa ta yi tsaki kuma ta yi fice ta yi suna a irin wannan gwagwarmaya da irin wannan kama karya wanda duk kowa ya sani a shekarun baya ba tare da na kira suran gwamnati ne ta shuɗe ba amma mun sani a lokacin baya an yi irin wayannan yanayin wanda shugaba daga sama zai bada wato umurni ga kotu kuma za ka ga umurnin da shugaban ya bayar shi ake aiwatarwa a ƙarshe to amma kaga a nan a yanzu saboda wato tsoron Allah shugabanninmu da kuma ganin cewa ya dace a bar demokuraɗiyyar nan ta rayu yadda ya kamata aka bar kotu ta tabbatar da abin da take ganin shi ne adalci ba tare da mata kasarandan ba.
Barista Yusuf Sallau mutum biyu a nan za mu ce shugaba Tinubu a wajen ku yana da tsoron Allah kenan.
Ato wannan tsoron Allah kuma kaga abu ne wanda mutum ba za ka iya shiga zuciyar dan adam ba amma dai a zahiri abin da ake tattaunawa a yau da kuma abin da ya faru a yau wanda shugaban yana da karfin mulki kuma yana da zai iya yin shi ma ta'addancin da aka yi da a baya amma ya ki yi ya nuna cewa akwai alamar tsoron Allah ta tare da shi domin in ba haka ba da shi ma zai yi abin da wa'ancan yan adawan suka yi da a baya.
Yawa barista Dairo Abdulhamid ka ji zargin da shi Yusuf Salo mutum biyu ya ce watakila ya nuna kinai da jam'iyyar PDP ke mulki da maganar a samu wannan adalcin da har jihar Bauchi gwamna Bala ya ci gaba da mulkinsa da zai yi wahala kenan.
A wannan ra'ayinsa ne, su dai 'yan siyasa kan aiko ya san 'yan siyasa a yanzu a wannan gwamnatin ma yunkurin yin irin wa'innan abubuwan ba wai ba a yin su ba ne. Amma akwai abubuwan da duk iya ƙoƙarinka ka kauda shi idan baka samu kamar maganar da azu na faɗa bayani in baka samu inda za ka kama ba. Yana da wuya ai da mai kama ake kota. Akwai wanda in ka zo kana so ka masa irin wannan kama karyan wallahi sai ka rasa gaban da za ka kama ka karya. Dole ka haƙura ka bar shi a haka. Wani abin ba tsoron Allah ake ba tsoron yari ne kawai. Ni a gani na. Saboda haka doka ne idan ka ce za ka yi katsalandan wa doka karara a fili to gaskiya yana haifar da abubuwa masu illa da yawa. Wanda kai kanka in kana jin ka dan kana mulki ne za ka yi irin wannan kama karyan to ƙarshe sai ka waye gari mulkin ba zai yiwu ba. Saboda wanda kake mulkansu ai sai ka kamanta za su yadda kai shugabansu ne su baka haɗin kai a cikin komai a tafi tare.
Yawwa to a nan barista Dairo Abdulhamid bari ma mu shiga jihohin nan wayanda aka riga aka yanke hukuncinsu aƙalla mu yi misali da kamar jihohi uku haka bari mu fara da shi barista Yusuf Sallo mutum biyu. Barista Yusuf Sallo yi mana bayani kamar jihar Bauchi inda shi ɗan takaranku Air Marshal Sadiku Abubakar ya tsaya takara. Menene yasa kuka dage sai da kuka kai har ƙarshen wannan shari'ar?
Hato, ai duk lokacin da kake ganin cewa haƙƙi naka ne kuma kana tunanin cewa an kwace maka wannan haƙƙin da ƙarfi aka danne ka aka kwace, to lalle kuma ya kamata ka bi duk wata hanya da ya kamata ka kwace wannan haƙƙin naka. Don haka tsurren farko da aka ayyana shi wato Gwamna Bala Abdulkadir su ƴan jam'iyyar APC musamman shi Air Marshal ya ga cewa an danne mai haƙƙinsa ne, saboda yana ganin cewa shi ya kamata a ce an ayyana a matsayin wanda ya ci wannan zaɓe. Lura da irin jama'an da yake da shi da karɓuwa da yake da shi a jihar Bauchi, lura da yadda jam'iyyar PDP ta ruguje a jihar Bauchi ta samu matsala ta kowane ɓangare. To a zahiri kowa yana ganin kamar lalle haka in ne ya kamata a ce an ayyana. To tunda ko ba ayyana shi ba, kaga bai yi laifi ba tunda doka ta ba shi dama ya nemi haƙƙinsa a kotu. To ya je kotun farko ya je kuma haƙƙin kotu na ƙarshe, amma a ƙarshe dai kaga yadda abu ya kasance. Don haka dole ne yana da haƙƙi ya bi haƙƙinsa ya karɓi haƙƙinsa kamar yadda yake tunanin cewa shi ya ci wannan zaɓen.
Wato dai babba abu lura da ka ce kamar PDP ce ta wargaje shi yasa APC ya kamata ta dawo ta ci gaba da mulki a jihar Bauchi kenan.
Eh to kusan haka in ne, saboda in ka lura da irin yadda suka tafi da gwamnatin su lalle akwai alamomin tambayoyi wanda da yawa ba su gamsu da yadda ake gudanar da gwamnatin ba. Kuma in ka duba wato aƙidojinsu na PDP to nan ma abun tambaya ne. In ka haɗa shi kai kace za ka kwatanta shi da irin aƙidojin da jam'iyyar APC take tafiya da shi, za ka ga cewa lalle akwai buƙatar a sauya wannan tafiya da ake.
Bari a ƙarshen Allah da za mu zo magana aƙida, za mu rufe da aƙidojin jam'iyyar APC da ko aƙidar APC da PDP ko adawa. Barista Dairo Abdulhamid, ka ji abin da shi Yusuf Sallo mutum biyu ya ce ga dalilan da ya sa aka maka shi sanata Bala Kaura a kotu.
To wannan dalilai kamar na ra'ayi kenan yake faɗa ba na shari'a ba, saboda in ban ji ya faɗi ko ga wasu abubuwan da aka aikata na laifin zaɓe wanda za a ce zaɓen shi mai girma gwamnan Bauchi ɗin nan ba halattacciya ba ne, duk ban ji ya kawo ko da misalin abu guda ɗaya ba. Sai ra'ayi na jama'a yana ganin kamar jam'iyyar PDP ɗin akwai abubuwan da ya kamata su yi jama'a su so su ko wasu abubuwa wanda mu alal haƙiƙa zahiri yake ko shi ba ɗan Bauchin ba ne. Duk wanda yake Bauchi ya sani cewa irin ci gaban da yanzu aka samu a wannan gwamnatin a baya ba a samu ba. Babu gwamnan da ya taba zuwa cikin dan kankanin lokaci ya canza jihar Bauchi da hanyoyi da makaranti aka gyara su da komi da komai a cikin dan kankanin lokaci irin mai girma gwamnan Bauchi. Ne yanzu.
Bari a gurguje mu ko da ke ba ayyuka ma za mu lissafa ba. Akwai magana rikice-rikice ne, ya ce jam'iyyar PDP ta kamar ta mutu ne ma a jihar Bauchi, ya sa ba ta da wani tasiri kenan.
To ta mutu har aka zo aka yi zaɓe, aka zaɓe ta kuma ta ci zaɓen nan aka dinga shari'a tun daga tribunal har court of appeal har supreme court. Babu wanda ya taba ta da jijiyan waya ya ce wani abu.
Amma ana ta cewa sai za a gana sai iya marshal, sai iya marshal. Ana ta faɗa Bauchi lokaci.
Amma su faɗan dai su suna faɗa. Amma ka zo Baucin mana ka ga jama'a yanda suke cikin kwanciyar hankali da walwala. Suna kuma jin daɗi, ba su ma san ana wannan sai iya marshal is coming ɗin nan a kotu fa ake yi. Ka je cikin garin Bauchi babu inda za ka ji marshal is coming. Amma an zo kotu za ka ji ana marshal is coming, is coming. Gaskiya ni ne mun zo kotu na ke jin su suna faɗa. Amma a cikin gari duk iya yawo na neman ga inda na wuce a wani security aka ce mani marshal is coming ba.
Barista Yusuf Salomu mutum biyu mu koma misali kamar jihar Zamfara inda tsohon gwamnan jihar Bello Matawalle yanzu wanda shine karamin ministan tsaro shi ma ya kai kara ka kotun ɗaukaka kara ta yanke hukunci a soke zaben wasu ƙananan kominajin guda uku ne inda aka ɗaukaka kara zuwa kotun koli. Faɗa mana abubuwan da kuka dogara da su a jihar Zamfara da su kuke ganin shi Matawalle ne ya dace dawo gwamna a lokacin.
To a gaishe ku. To bari mu jaya nan sai Allah ya kama rana wa cewa mu zo mu kawo muku kashi na ƙarshe na wannan muhawara ɗin, inda daga cikin abubuwa za mu ji ya aka yi Dauda Lawan Dare ya kwace Zamfara daga hannun Bello Matawalle. Sannan kuma ya aka yi shi ma gwamnan jihar Plateau Caleb Mufuwan ya samu ya tsallake rijiya a kotun koli bayan kuma ya ji jiki a kotuna na baya. Sannan kuma waɗannan abubuwan da suka faru a kotun koli ta Najeriya ɗin suna iya zama wani mizani da za a dinga kallon yadda za a dinga ƙarƙare shari'o'in da suka shafi shari'o'in zaɓe a Najeriya. Duk wani abubuwa ne da za su zo muku a rana wato in Allah ya kama. Yanzu dai muna so mu yi godiya ga su baƙin namu lauyoyinmu guda biyu, barista Dahiru Abdulhamid da kuma barista Yusuf Salomu mutum biyu, da kuma musamman shi wakilin namu Nasiru Adamu Ilaikaya na Abuja wanda ya haɗa hancin wannan muhawara a can Abuja da aiko mana ita muka kawo muku. A madadinsu Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington, mun ba ku lafiya.
Madalla a gaida Aliyu Mustapha Sakwato. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma mun zo ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Amurka na duba yore da za ta sa Iran da dakaranta da ke Iraki da Siriya su yaba wa ayazakinta sakamakon wani mummunan harin jirgi mara matuki da suka kai a wata cibiya da ke arewa maso gabashin Jordan, yayin da take nazarin yadda ma aka yi jirgin ya dira a bangaren tsaron sararin samaniyar cibiyar. Wani jami'in Amurka ya faɗa a yammacin jiya Litinin cewa uku daga cikin dakarun na kota kwana na bangaren injiniyoyi na 718 da suka fito daga Fort Moore, Georgia, duk sun rasa ransu yayin da jirgin mara matuki ya runtuma a kan rukunin gidajensu da ke hawa na 22 a cibiyar da ke kusa da kan iyakar Siriya da ke aikin haɗin gwiwa a ƙoƙarin da ake yi na ganin bayan ƙungiyar fafutukar kafa dolar musulunci ta IS. Wani jami'in Amurka da ya yi magana da muryar Amurka da ya nemi a sa kai sunansa domin ya saki jiki ya yi magana a kan batun, ya ce harin da ya shammaci dakaran Amurkan za a ce kawai suka samu, inda jirgin ya isa cibiyar daidai lokacin da wani jirgin Amurka mara matuki ke dawowa daga aiki. A jiya Litinin ne sakataren harkokin tsaron Amurka Lloyd Austin ya dawo bakin aiki a Pentagon bayan shafe kusan wata guda baya nan sakamakon cutar kansa da ya kamu da ita, inda ya gana da sakatare janar na kungiyar kawancin tsaron NATO Jen Stoltenberg. Da yake magana a farkon ganawar taso, Austin ya ce muhimmin lokaci irin wannan ya yi farin cikin dawa Pentagon, ya ce yana jin daɗin jikinsa kuma yana samun sauƙi sosai, duk da dai yana ci gaba da murmurewa tare da mika godiya ga sakonnin fatan alheri da ya samu ya zuwa yanzu.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da hantsi, za ku sake jin mu. A madadin Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya da Dadi Balawe wanda ya hada shirin da Bada Umarni da ma injiniyan mu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.